والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم ونوني نالي تنينغو مشاؤك بمت رمضان هجر المنزو صلى الله عليه وسلم دبو إلى الأجيو إلى ثلاثين دا وان بيديني دا عشرين دا أوكو بمت متقص ميلانية دبو بيد غومة سيقى بدا تفسير القرآن من جلمة جي منزع labarin da Allah subhanahu wa ta'ala ke bamu akan farkon halitta da yadda aka halisi annabi Adam da abin da ya gudana tsakanin Allah subhanahu wa ta'ala da mala'iku da kuma abin da ya nuna wa mala'iku na ikonsa da falalar annabi Adam wajen ilimin da ya bashi. Bamu gama ba, mun tsaya inda suka yi itirafi da cewa ba su da ilimi. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Za mu ji kuma gaba. Qala ya Adam,
a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qala ya Adam anbi'hum بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى
حين. بيان الله سبحانه وتعالى يا بينا من أبين الملائكة سكى أنبتا suka tabbatar da shi a kansu na rashin ilimi bisa abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya tambaye su na sunayen abubuwa. Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci annabi Adam ya ambaci sunayen waɗannan abubuwa wanda dama Allah ne ya ilmantar da shi. Shi ne malam As-Sa'idi yake cewa fahina idhin qala Allah ya Adam anbi'hum bi asma'ihim. Ya kai Adam, anbi'hum, ba su labari bi asma'ihim, da sunayen waɗannan abubuwa, ai asma'il musammayat allati a'radaha Allah, sunayen abubuwan nan da Allah madaukaki ya bijiro su alal mala'ikati fa'ajazu anha, kuma mala'iku suka gaza. Wanda aka bijiro da su ga mala'iku aka ce su faɗi sunayen su in sun isa, amma suka gaza suka kasa ambaton waɗannan sunayen. Falamma anba'ahum bi asma'ihim, yayin da ko bayan annabi Adam ya ba su labarin sunayen waɗannan abubuwa, tabayyana lil mala'ikati fadlu Adam alaihim, falalar annabi Adam akan su mala'iku sai tabayyana gare su mala'ikun kuru-kuru. Wa hikmatul bari, hakanan hikimar Allah subhanahu wa ta'ala ita ma ta bayyana. Wa ilmuhu, da iliminsa, fi istikhlafi hadhal khalifa, wajen khalifantar da wannan khalifa da ya halicce shi. wato annabi adam ya sashi wato ya zama khalifa a bayan kasa. Qala, kuma yace alam aqul lakum, Allah madauki yace wa mala'iku, shin ban gaya muku anni a'lamu ghaibas samawati wal ard, cewa ni ina sane da ghaibin sammai da kuma kasa ba? Menene gaibi? Mun taɓa magana a kansa a baya wajen siffanta muminai ko masu taqwa, alladhina yu'minuna bil ghaib. Amma ya ƙara maimaita mana fassara sa, ana yace wa huwa ma ghaba anna, shi ne duk abin da ya ɓuya daga gare mu ba ma ganin sa, shi ake ce ma gaibi. Falam nushahiduhu, ba mu ganshi da idan mu ba. Fa idza kana aliman bil ghaibi, to idan lalle ya zama cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne mai ilimin gaibi, wato yana sane da abin da yake ɓoye. Fashahadatu min babin aula, to a ce ya san abin da yake bayyane ƙuru-ƙuru, to wannan shi ne ma ya fi a ce an ambata fiye da abin da yake gaibi. Ma'ana, duk wanda ya san abin da yake ɓoye, kaga baka magana ma a kan abin da yake bayyane, saboda shi abin da yake bayyane da shi da wanda ba shi ba ma sun yi tarayya wajen saninsa. Don haka Allah subhanahu wa ta'ala, tunda ya san duk abin da yake ɓoye, to saninsa dangane da abin da yake bayyane ba sai ma an ambata ba, shi ne abin da yake nufi da min babin aula. Anan akwai buƙatar ɗalibai ilimi su dabtun yadda ake faɗin wannan min babin aula ne, ba min babi aula ba. Da yawa mutane suna ambatan kaji suna cewa min babi aula ma a ce fada. Sawabi shi ne min babin aula, ai wannan abun min babin aula min albabil awwal, yana cikin wani babin da yake ya fi dacewa a ce an ambace shi fiye da babin da aka ambace shi. Wa a'lamu ma tubdun, kuma ina sane da abin da kuke bayyanawa, shi ne tubhirun, wa ma kuntum taktumun, da kuma abin da kuke ɓoyewa, duk abin da ke cikin ƙirjin bawan Allah na abin da yake ɓoye shi baya so a san shi, zai ɓoye ‘yan uwansa, to baya ɓoyewa ga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda shi ne ya halicce shi kuma ya halittar masa wannan zuciyar da yake amfani da ita. Thumma amarahumullahu ta'ala bisujudi li Adam, sannan Allah madaukaki ya umarce su da su yi sujada ga annabi Adam. Wannan sujada da za su yi ta ne ikraman lahu, don girmamawa gare shi, wa ta'ziman, da kuma wato karramawa da girmamawa. Wa ubudiyatan lillahi, amma kuma wannan sujadar ga annabi Adam ibada ce ga Allah ba ga annabi Adam. Mun gane? Yawwa, sujada ce Allah ya ce ayi, tunda shi ya ce ayi ta zama ime, ta zama ibada. Amma yin ta din nan girmamawa ce ga annabi Adam da umarnin Allah. Kaga kenan, wanda duk yayi wannan sujada ga annabi Adam, zamu ce yayi me? Ya bauta wa Allah, ya gaida annabi Adam, ya yi masa sujada, ya girmama shi da umarnin Allah. Ba za a yi ba sai saboda umarnin Allah, da ba dan Allah ne ba da umarni ba, da ba za a yi ba. Ina fatan fahimci wannan. Ikraman lahu, yawa, ikraman lahu wa ta'ziman wa ubudiyatan lillah, famtathalu amra Allah, sai su mala'ikun nan suka bi umarnin Allah. In an ce imtathala al-amra, wato ya bi umarnin da aka ce, an ce yayi kaza yayi, shi ne ma'anar imtathala, ya aikata abinda aka umarce shi ya aikata. Wa badaru kulluhum, kuma dukkaninsu suka yi gaggawa suka aikata wannan as-sujudan, sujadar da aka umarce su, illa iblisa, banda iblis. Aba shi kan yaki, shi ne ma'anar aba. Imtana'a an sujudi, wato ya hannu ya ki yin wannan sujada. Wastakbara an amrillah, kuma ya yi girman kai daga umarnin Allah madaukaki. Wa ala Adam, kuma ya yi wa annabi Adam girman kai, yana ganin annabi Adam ya yi kaɗan a ce shi ya sunkuya, ya gaishe shi, ya yi masa sujada. Qala, har ma yake cewa a asjudu liman khalaqta tinan, shin na yi sujada ga wanda ka halicce shi daga yumbu, daga ƙasa da aka kwaɓata aka halicce shi? Don shi yana ganin shi annabi, shi mala'a Iblis an halicce shi daga wuta, domin daga jinsin aljanu yake kamar da Allah madauki ya bayyana mana a cikin suratul kahf wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana min aljinni fafasaqa an amri rabbih wannan suratul kahf abin da ya ambata kenan wato kamar irin yadda sigar wannan take amma aka samu bambanci wajen karshen ka ambashi ta tina lokacin da muka ce wa mala'iku su yi sujada ga annabi Adam sai suka yi sujadan nan amma banda iblis mutum zai fahimci cewa shin iblis kenan yana cikin mala'iku yana cikin su haka ne to amma ba daga jinsin su yake ba shi ba mala'ika bane ga sinan kurukuru Allah madauki ya ga mana kana min aljinni fa fasaqa an amri rabbih awwa yana cikin aljanu ne kuma ya fita daga da'ar Allah subhanahu wataala bai bi umarnin da Allah madaukaki ya bashi ba dan haka karkace iblis yana cikin mala'iku yana cikin su ne da jikinsa yawa yana tare da su a lokacin da aka bada wancan umarni suka yi sujada shi kuma yake dama can shi din ba mala'ika bane aljani ne mun gane wannan wa hadha al-iba'u minhu wal istikbaru wannan kin da yayi da kuma girman kai din da yayi natijatul kufri alladhi huwa muntawin alayhi sakamakon kafirci ne wanda yake tattare da shi ma'ana yana nan a cikin shi din yana karkashin ko kuma a ce ya kulli kafirci a zuciyarsa shine muntawin alayhi fatabayyanat hina idhin adawatuhu lillahi tun daga lokacin nan wannan abu ya bayyana wato ya zama cewa adawar da iblis yake wa Allah madaukaki a matsayinsa na shi ne mahaliccinsa amma iblis yana gaba da Allah to sai ta bayyana daga wannan lokaci wali adam haka nan ta bayyana ga kowa da kowa cewa shi abokin gaba ne ga annabi adam mun gane wannan ma'ana fatabayyanat hina idhin adawatuhu lillahi wa li adam sai ada a wannan lokaci sai adawar da iblis yake wa Allah da annabi adam duk ta bayyana ga kowa ne kuma ga har sauran mala'iku wa kufruhu haka nan kafircin sa ya bayyana wastikbaruhu da kuma girman kansa kowa ya ganshi kuruku malam as-sa'di yake cewa wa fi hadhihi al-ayati a wannan ayoyi da muka karanta tun daga inda Allah ya ce wa idh qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa har zuwa wannan wuri min al-ibari wal ayat akwai abin lura da kuma mu'jizoji ayoyi wannan lafazi mun saba ambatansa a littafai akan ce mu'jiza ko abin da yazo a Qur'ani ko a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da maganganu na magabata ba mu'jiza ake cewa ba ana cewa ayatul anbiya'i ko al-barahin ko al-hujaj wannan shine abin da Allah madauki ya saba ambato a Qur'ani na duk wata alama da ya bayyana wani annabi dan ya zo ya nuna wa mutane akan ya zama alama ga gaskiyarsa wanda kuma babu wani banda shi annabin na wannan lokacin da zai iya irin wannan abu kallan cewa ana buƙatar wani lokaci annabawan wani lokaci sukan ce wa mutanen su in kun isa ku yi kaza shi yasa aka sawa abin suna mu'jiza an fahimta magana ce ta malamai duk da lafazin an samu shi ne daga harkar ko kuma masu harkar ilmul kalam amma asali abinda Allah madauki kan ambata shine al-ayat to ita shine nan malamin yayi amfani da shi sai al-ibaru wal ayatu akwai ayoyi ayoyin da yake nufi anan yana nufin abinda muke kira mu'jiza ba wannan nufin nassin kalamin Allah ba a matsayin aya sai aya da take sura kaza ba ita yake nufi ba ana nufin alamat kuma asalin aya dama alama ake nufi yace daga cikin waɗannan abin darussa da zamu iya dauka daga wannan kissa da Allah madauki yake ba mu labari tun daga lokacin da ya bada labarin yake ga wa mala'iku cewa zai halici wani khalifa ya safi a bayan kasa da har inda ya umarni a bada ai masa wannan sujada to akwai abubuwa da zamu dauka na darussa daga cikin su akwai wannan abin da ya ambata na farko yace isbatu al-kalam lillah tabbatar da siffar al-kalam magana ga Allah madaukaki daga ina muka samu wannan da yace wa idh qala yawwa al-qawl ɗaya ne daga cikin hanyoyin da ake amfani da su ko da Allah maɗauki ya ambace su a cikin Alkur'ani wajen isbatin tabbatar da sifar kalami ga kansa. A maganar sifar kalam sifa ce babba mai muhimmanci, kuma akwai maganganu da dama na firkokin musulunci a kai. Zan gaya mana menene mazhabar ahli sunna a kai, saboda tafi darsuwa a zuciyarmu tafi zama. Ahli sunna wato mabiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda sunna suke kan addinin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar sahabbansa a kai, aqida su dangane da sifofin Allah da mamun sani, suna tabbatar wa Allah duk abin da shi ya tabbatar wa kansa ko kuma manzansa sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar masa a hadisi, ba tare da sun canja ma'anar ba, ba tare da kuma sun ki tabbatarwar ba, hakanan ba tare da sun yi ta'wili ba, ko kuma su ce wannan sifar ta Allah tana kan wata ko wani yanayi na musamman. Amma duk abin da Allah ya faɗa ya ce yana da kaza na suna ko yana da kaza na sifa, to suna faɗin sa yadda ya faɗa, ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa suna faɗi yadda ya faɗi, sannan ba tare da waɗancan abubuwa guda huɗu da na ambata ba. Dangane da sifar kalam, dukkan firƙoƙi na musulunci suna faɗa suna dangana wa Allah maɗaukaki al-kalam, cewa Allah maɗauki yana magana. Sai dai wajen me suke nufi da wannan ɗin sun sassaɓa. Abun mabiya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, isbatu sifatil kalam, ma'anarsa shi ne tabbatar da cewa lallai Allah maɗaukaki yana magana. Daga cikin siffofinsa akwai al-kalam, cewa Allah yana magana. Maganan nan siffa ce zatiyya, siffa ce kuma fi'iliyya. Ma'ana siffa ce ga Allah maɗaukaki wadda take tulazimu zatahu, tana tare da shi, la tanfakku anhu. Babu wani lokaci da za a ce Allah maɗaukaki ya wofinta daga siffar kasancewarsa yana magana. Siffa mun fahimci wannan? Yawwa. Ma'ana kada wani ya zo ya ce akwai lokacin da Allah maɗaukaki ya wofinta daga siffar a ce yana magana. Siffar magana Allah mai iko ne a kanta, kuma mai yin magana ne. Ɗaya kenan. Sannan kuma abinda wannan ke hukuntawa har yanzu, ke wajabtawa, cewa Allah maɗaukaki yana magana a lokacin da ya so da kuma abin da ya so. Za mu ji meye dalilin da ya sa suka faɗi wannan. Ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala ya takallamu mata sha'a wa kaifa sha'a, yana magana lokacin da ya so da kuma yanayin da ya so. Suka ce wannan maganar ta kaifa sha'a ko mata sha'a tana nuni cewa Allah maɗaukaki wannan siffar da aka faɗa ta kalami, ya tasifu biha zatan wa fi'lan, yana siffantuwa da ita ne a zati sannan kuma a aikace. Me ake nufi a aikace ɗin? Cewa asali siffar magana bai halatta ba a ce Allah baya magana, ko ya halatta? Wanda baya magana menene shi? Ya sunansa a gumu? Bebe ko ba kurma ba? Kurma wanda baya ji. Bebe shi ne wanda baya magana. Bebe kamala ce koko na ƙasu ne? Na ƙasu ne. To ba a dangana wa Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da yake na ƙasu, kuma gashi dama ya riga ya faɗa cewa yana magana. Don haka Allah maɗaukaki yana magana siffar sa ce zatiyya, da'iman yana siffantuwa da ita. Ina so ku fahimci abin da nake so ku hararo a magana da nake cewa, karka ce ba wai da'iman yana magana a koyaushe a cikin magana yake, ba haka ake nufi. Ma'ana Allah maɗaukaki ya tasifu bi sifatil kalami azalan wa abadan, yana siffantuwa da siffar kalami. Ma'ana shi mai magana ne, duk lokacin da ya so zai yi magana, shi ne abin nufi. Yau ma'ana bai taɓa zama bebe ba azalan, in an ce azalan tun kafin a yi lokaci. Mun san kowane yare na duniya yana amfani da kalmar tun kaza, ko tun lokaci kaza, tun shekara bakwai da suka wuce, tun lokacin da aka haifuwa ne. Ai wannan kalma tana da alaka ne da me? Da wani abu da ake ce ma lokaci, zamani, ko lokaci zamani ku Allah ne ya halice shi, to tun kafin a halice zamani shi ake ce ma azal, mun gane? Don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya tasifu bi sifati al-kalam azalan, kuma la tanfakku anhu, ba a taba samun lokacin da za a ce Allah ya yage siffar kalami ya zama bebe ba, babu, domin bai bantaka naqasu ne, Allah madaukaki bai taba samun naqasa ba, ballantana a ce da yana da kamala ya ajiye ya komo cikin naqasa, wannan kyale wannan. Sannan kuma kasancewar yana magana lokacin da ya so da yadda ya so, dalili ne ya tabbatar mana, daga cikin dalilan shine wannan ayoyin da muka karanta. Wa idh qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa, wannan maganar yaushe Allah ya yi ta? Ya yi ta ne bayan ya halicci duniya har ya halicci wasu halitta sunansu mala'iku, haka ne ko? Ashe kenan ba kalami ne da yake tare da shi tantancan ba a baya. Wannan ana faɗar wannan kila bari in kawo muku maganar waɗanda suka ce ba hakan ba, kila za ku fahimtar wannan. A gun wasu mutane ana ce musu asha'ira, ina jin kuna ji ana ce musu asha'ira, waɗanda suke dangana kansu zuwa ga mazhabar Abul Hasan al-Ash'ari, su suna cewa Allah maɗaukaki yana magana, eh, kamar yadda za mu gani a cikin littafin da aka rubuta akan wannan mazhabar irin su Ummul Barahin, Jawharatu Tauhid, da kuma hatta ƙanana irin su Hayatul Islam, da dai littafin da suke magana akan tauhidi, kuma wanda aka gina shi akan ka'idoji na ilmul kalam. A wurin wannan maganganun za ku ga suna faɗa cewa siffofin Allah maɗaukaki guda nawa ne, ko ba wanda ya karanta ko ƙawa'idi ba, kuma ƙawa'idi yana na cikin ƙawa'idi. Sifa nawa ne? Goma. Yawwa, 20. Guda 20 suke ambata. Suna cewa akwai sifofi guda 7 da suke ce ma sifatul ma'ani. Sifatul ma'ani sune as-sam'u wal basaru wal ilmu wal hayatu wal qudratu wa al kalamu. Wanne ne na ƙarshe? Al-iradatu. Waɗannan su ake ce ma sifatul ma'ani. To sai suka go kuma suka ce waɗannan ma'ani, sifatul ma'ani ɗin, a cikinsu ana ciro wasu siffofin sunansu as-sifatul ma'anawiyya. Sifatul ma'anawiyyan su ma guda 7. Sai suka go waɗancan layi layi daga sami'an, kaunuhu sami'an, ay abinan sifatul sam'i, sai suka ce kaunuhu sami'an. Kaunuhu sami'an shine as-sifatul ma'anawiyya. Kaunuhu basiran, kaunuhu muridan, kaunuhu mutakalliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu 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 kaunuhu, har ƙarshe guda 7 ɗin. Kun ga 7 ga 7 nawa? 14. To sai suka ce kuma akwai wasu siffofi guda 6, su ake ce ma as-sifat as-salbiyya. Sifatu salbiyyan nan akwai sifar farko daga cikinsu, akwai sifa kai guda ɗaya ba shida ne salbiya ba, guda 5 ne salbiya, amma akwai guda ɗaya suna ce mata as-sifatu nafsiyya, ita ce al-wujudu. Ina jin duk ku karanta waɗannan ba ko? Kashi na ƙawa'idi da bin nan Hayatul Islam, Ummul Barahin da sauransu. Sannan kuma sai guda 5, al-qidamu wal-baqa'u wal-wahdaniyyatu, ko wa mukhalafatu al-hawadith da me al-qiyam bin nafs, waɗannan sune guda 5. Kun ga nawa sun hadu? 20 sun. To agun masu bin wannan madhhaba ta ash'ariyya babu wata sifa da suke tabbatarwa Allah banda waɗannan da guda 5. Mun fahimta? To in ka tambaye su dangane da kalamin, sifar kalami da suka tabbatarwa Allah mai suke nufi, sai suka ce su al-kalam a wurin su Allah maɗaukaki yana da siffar kalami tun fil azal, kuma kalaminsa wata ma'ana ce ta zuci kawai, babu harfi babu sauti, kawai zance ne, zancen zuci ne Allah yake. Mun fahimci wannan ma'ana? Ka ce Allah maɗaukaki ya yi magana da Annabi Musa a lokacin da aka halicci Annabi Musa, ko wannan lokacin da muke magana, lokacin da Allah yake wa mala'iku magana cewa
zai halici annabi Adam da sauransu da abin da ya ce wa annabi Adam da abin da ya ce wa mala'iku duk su ba su dauki wannan ba mun fahimci wannan ba sa tabbatar wa Allah magana ta wannan gun sai sai a magana sa tintin yayi ta ma'ana su a gun su wannan zancen an gama su tintin wannan da muka ji yanzu makhluqi ne ba sifa bace ta Allah kun ga inda hatsarin ke zuwa haka nan iyayen gidansu mu'tazilawa su suka fara fito da wannan su kuma suka ce gaba ɗaya ma da madancan Allah kawai makhluqi ne don haka a wurin su qur'anin nan ba dancan Allah bane wani abun halitta ne Allah ya halicce shi ba sifar Allah bane kun ga hadarin irin waɗannan maganganun to zan bar su haka saboda naga kamar asali dai dama ba majalinsa bane nan amma kuma dama ɗaliban ilimi da suka karanta waɗancan abubuwan a baya su ne za su fahimci wannan irin bayanai da kuma mazhabar da aka dora waɗannan maganganu a kai yauwa maganar mu'tazilawa suna cewa har lokacin da annabi Musa Allah madauki ya yi magana da shi cewa suka yi Allah ya halicci magana ne ya sa ta a jikin bishiya shi annabi Musa daga bakin bishiyar ya jiyo suka sa kun ga bishiyar wani baki ke Allah kiyaye duk saboda wai suna ga su dangana wa Allah cewa yana magana wai ashe canje-canje suna faruwa a kansa kenan kuma su a gunsu kun sai tunda Allah madaukaki tintini kammalalle ne to canje-canje ba sa faruwa a kansa don haka kenan duk abin da Allah faɗa dinnan sai su canza masa ma'ana a gyara wa Allah magana sa a ce ba haka yake nufi ba mun fahimci wannan kuma mun taɓa magana a baya cewa yana da hatsari mutum ya ƙaryata Allah ko ya ce ya Allah maganan taka ba daidai ba ce a juya ta zama wani abu saboda ni na fi ka sanin me ya kamata a siffanta ka da kai in ka tambaye su za su yi a su ba haka suke nufi ba ko ba haka ba amma duk wanda ya ci gyaran Allah a wata magana da Allah ya yi to abin da yake faɗa kenan ko da lafazinsa ko kuma da halinsa lisanu maqalihi ko kuma da lisanu halihi Allah ya ce don haka abin da yake ya kamata kuma ya wajaba mutum ya imani da shi dangane da siffofin Allah shine abin da na ambata magana sifar kalami kuma a tabbatar da ita Allah madaukaki yana magana yayi magana da annabi Adam gashi yayi magana da mala'iku yayi magana da annabi Musa ko kuma har ma yayi amfani da wato uslubi hanyoyi da dama yayi amfani da lafazin alqaul ko kamar yadda yake nan wa id qala kaga qala daga qaulu ne lafazin nida'i kawai nada 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 sau goma yake zo a alqur'ani Allah madaukaki yayi amfani da shi وناديناه من جانب الطور الايمن الى ودن ويوم يناديهم اين شركائي الذين كنتم تزعمون الى ودن غاسنا الله مدوكي يكي فدا ده كانسا cewa yunadihim yana kiran su shi da kansa kaga ka boka ce Allah madaukaki bai magana ba kuma ba zai magana ba rantar shin alkiyama kaga wannan matsala sai babba kuma haka ba don haka ahlus sunna suka ce a zancen ba haka yake ba Allah madaukaki ya siffanta da siffar kalami tun fil azal yana magana sannan kuma duk lokacin da yaso yayi magana da wanda yaso ko mala'ika ko annabi yana magana wannan bai fi daidai da qur'ani ba to shi ake so kai kai imani da shi ina fata mun gane yau kar ka zo ka fassara shi a babu lafazi babu sauti a in dai dan adam ya ji Allah madauki ya annabi yayi magana da annabi Musa ko annabi Musa alaihi salatu wassalam ya ji aka ce ba ce aka ya sha ba da baki ko kamar ruwa ba cewa akai ya gani da ido ba cewa akai ya ji shi ko ji a gun dan adam duk abin da yake ji to sauti yake ji don haka da sauti da kuma harafi da harufan nan muna karanta su ne alqur'ani duk abin da muka karanta din nan maganar Allah kaga tabbatar da wannan shine zai tsiratar da kai ya kauda kai daga fadawa irin wancan maganganun kuma inda su wadancan nake ga muku a sha'ira din su a gun su fa cewa suka yi maganar Allah guda daya ce ta kare yayi ta tintini da aka hatta qur'anin nan da yake hannunmu cewa suka yi magana wai magana ce daga cikin maganganun Allah da yayi tintini in suka zo da larabci to qur'ani in kuma ya zo da yaren ibriya na yahuda to shine at-taura in kuma ya zo da siriyaniya to shine yaren injila sunan suka yi injila kaga ma'anar kamar da at-taura da injila da qur'ani duk abu ɗaya ne ko kawai kaman fassara muke karantawa wannan da at-taura da injila duk abu ɗaya ne domin kada kawai su tabbatar da cewa Allah yayi magana da annabi Musa lokacin da ya bashi at-taura magana ta musamman Allah yayi magana da annabi Isa lokacin da ya bashi injila magana ta musamman Allah subhanahu wa ta'ala kuma yayi magana da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama magana ta musamman lokacin da ya bashi al-Qur'ani wai kar su tabbatar masa cewa yana magana lokacin da yaso shi yasa suka ce a dunkulalle magana ce tana nan kawai ta zuci ce ya gama ta tuntuni to wannan na san wasu ba za su fahimci abin sosai ba saboda buskaranta irin wannan matsalolin ba amma dan koda zaka zo kansu wata rana to kaji aqida mai kyau ita ce karka ƙaryata karka canza karka musa karka gusar da maganar da Allah madaukaki ya faɗa a bigilanta na fata mun gane abinda Allah ya ce yace to mu ce eh yace yaushe ya faɗa ne a lokacin da ya halice annabi adam lokacin da zai halice shi kai ya gaya wa mala'iku cewa zan yi kaza zan yi kaza zan yi kaza haka nan kuma akwai maganar da Allah madaukaki zai yi ranar tashin alkiyama lokacin da zai hisabi ga halitta ita ma wannan tana da idan aka ce maganar su dace kaga kenan ranar tashin alkiyama babu magana ba zai ce komai ba kenan kuma an mai da shi bebe Allah subhanahu wa ta'ala kuma babu wata na ƙasa gurin sa ai cikar kamala dama tabbatar kamala ita ce ya zama Allah madaukaki mai iko ne akan komai lokacin da ya so ko ba haka ba in kuka takure abin kuka ce a ya gama tintini yanzu baya yi shikenan yanzu akwai abin da ko ya so faɗa ba zai iya ba ku kuka hana shi kenan Allah ku ba mai hana shi wani abu na ba ta mun fahimci wannan haka mutum kada ya shiga irin wannan babin shi yasa zaka ga na sha faɗa muku wannan magana in kana karanta irin littafin da aka rubuta da irin wannan akan irin wannan mazhabar su Ummul Barahin da makamantansu zaka ji wasu da wahala kaje ka sami malamin da zai maka ma bayanin waɗannan abubuwan ya fahimce su haƙiƙani kuma zai ya gano dalilan asha'iran kuma zai iya kare su da wahala ka samu da yawa har idan kana karatu a gun malami kana karanta irin wannan littafin in kai masa tambaya sai ce a'a wai wannan ilimin ba a tambaya cikin sa wai ilimi ne in an yi zulfi bata ake yi ko kuta baji ba suna cewa ilimin tauhidi in an yi zulfi wai bata ake yi to irin wannan ilimin tauhidin da aka gina shi akan ilimin kalami akan falsafa da kuma ilmul kalam da mantiki to shine wanda in aka yi nisa kwarai ana bata an gane amma idan ka dauki ilimi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda Allah madauke faɗa Qur'ani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗe shi sahabbai suka fahimce shi suka bayyana mana ga abinda ake nufi har Allalaka'i hibatullah Allalaka'i mai sharh usul i'tiqad ahli sunnati wal jamaa ya ruwaito daga wani daga cikin magabata yake cewa sami'tu mashayikhatana naji malamanmu min 70 sanatan tun shekara 70 suna fadar cewa alqur'anu kalamullahi ghairu makhluq cewa alqur'ani maganar Allah ne ba halitta bace kuma ya ci gaba ya kawo abin nan riwayoyi sai da ya kawo riwaya dai har riwaya 550 daga mutum 550 daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga tabi'ai daga tabi'an tabi'ai duka kowa daga cikin su yana cewa alqur'ani kalamullahi ghairu makhluq duk da cewa wasu malamai suna cewa riwayoyi da aka danganawa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da lafazin cewa alqur'anu kalamullahi ghairu makhluq lafazin ghairu makhluq ba a same shi ba sai lokacin da aka yi fitinar zamanin Imam Ahmad zaka suna cewa waɗannan wasu ba su inganta ba amma dai maganar alqur'anu kalamullah wannan duk shine ra'ayin sahabbai da tabi'ai da tabi'an tabi'ai kaga ka bi wannan hanyar da take daidai da qur'ani da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita ce tafi maka zaman lafiya ina fata mun fahimta to mu kyale abin haka abin da yake mu shine inda malami yake cewa isbatu alkalami lillah wa annahu lam yazal mutakallima kuma cewa Allah madaukaki bai gushe ba mutakalliman shi mai magana ne duk lokacin da yaso yana magana ya qulu ma sha'a yana fadin abin da yaso wa yatakallamu bima sha'a kuma yana magana da abin da yaso ma'ana ko ta irin magana ce zai yi wanda yaso kuma abin da yake so a fada na sako zai iya zai fadi abin da yake so wannan kuma shine kamala kamar da na ambata kar a tawaye Allah madauki a ci bayan magana wa annahu alimun hakim shi kuma na aina muka samu a wannan kissa a wannan wuri innaka antal alimul hakim da malaiku suka faɗa ko yawwa kaga Allah madauki ya tabbatar cewa shi ne ilimi ne ya san komai babu abin da ya fita daga ilimin sa sannan kuma shi mai hikima ne duk halittar da kaga yayi to yayi ta ne bisa hikima akwai abin da yake nufi sawa'un mun sani ko ba mu sani ba
وفيه
daga cikin darussan da zamu karu da su mu fahimta kuma a wannan bangare na kissar halittar annabi adam da magana da Allah yayi da mala'iku akan haka annal abd cewa shi bawa idza khafiyat alayhi hikmatullah idan hikimar Allah ta boyu gare shi ya zama bai santa ba fi ba'dil makhluqati wal ma'murat hikimar Allah a wasu halittu da ya halitta ko kuma a wasu abubuwa da ya bada umarni a aikata su mun san Allah madauki kamar da muke dance jiya ba mun yi magana akan hikimomin da suke cikin halittar dan adam ba da shi kansa halittar shedan ko akwai hikimomi a ciki me yasa Allah ya halitta babu abin da Allah madauki yake halittar sa abasan kawai dan wasa duk abin da kaga an same shi a bayan kasa to Allah ya yi shi domin wata manufa ne sawa'un mun san manufan nan ko ba mu san ta ina fata muna fahimta to anan abin da yake faɗa shine daga cikin darussa shine bawa bawan Allah kenan idan wata hikima ta Allah ta buye gare shi hikima dangane da wata halitta da yayi me yasa ya halici annabi adam me yasa ya halici iblis me yasa yayi sama me yasa yayi ƙasa waɗannan hikimomi in sun buye wata rana ba mu san su ba ko kuma a wani umarni ne bayar koyi kaza koyi aure kada ku yi zina kada ku sha giya kar ku kaza kar ku kaza duk waɗannan umarni ne ko ba haka ba da kuma hani to waɗannan abubuwan idan hikimar da ta sa Allah madaukaki yayi su ta buye gare mu ba mu santa ba sai su me fal wajibu alaihi to abin da yake wajibi akan mu bayin Allah shine me at-taslim mu ne kauye idan aka ce maka kai kaza kar ka tsaya ka ce ya Allah dan me zan yi kaza din nan me hikimar kaza sai nayi kaza ba a tambayar Allah wannan la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu ba a tambayar Allah akan abin da yake aikatawa amma su bai su ake tambaya me yasa suka aikata kaza me yasa suka aikata kaza dan haka mutun ya miƙa wuyansa kuma yana daga cikin usulin aqida dama mutun ya zama cewa asali baya musun abin da Allah ya dace kaza in dai Allah ya ce kaza to ka bi abin da ya faɗa din kar ka tsaya kana bibiyar hikima ka ce a me yasa aka ce mu kaza ne ko shi azumin nan da aka ce mu yi wata guda me hikima sai mu zauna da yunwa haka kawai me fa'idar me Allah zai samu dan mun ci yunwa misali akwai hikimomin ba babu ba amma in ya zama baka san hikimomin ba to kar ka tsaya kana wannan tambayar ka miƙa wuya kawai umarni ne da Allah sami'na wa me wa ata'na mun ji kuma mun yi da'a amanna bihi kullun min indi rabbina to wannan shine umarni wattihamu aqlihi kuma sannan abin da yake wajibi akan ka har yanzu kai bawa shine ka tuhumi hankalinka kada ka ce sai ka fahimci hikimar sannan kai aiki da abin da aka baka umarni kada ka ce sai ka fahimci hikimar kan sannan ka gaskata labarin da Allah madaukaki ya baka amma ko ka sani ko baka sani baka miƙa wuya kuma ka tuhumi kai ne ka kasa gane amma ji wannan ai akwai hikimomin da ko Allah madaukaki bai faɗa ba za mu iya fito da su wasu abubuwan mu yi istihadin mu sai daga cikin hikimar yin azumi akwai garan bawul din jikin mutum ko ba haka ba ya ƙara lafiya maimakon ya ta ci ya ta ci ya ƙara ƙiba ya ta ƙibar da za ta ja masa wata cututtuka wasu cututtuka to in ya zama cewa ya rage cin abinci din nan akwai abubuwa da dama na hikimomi na lafiya da zai samu in yana azumi kun ga wannan abun ai mu ne muka fahimce shi ta rayuwar yau da kullum kun ga hikima ce to haka nan dan haka akwai hikimomin da Allah yana faɗa su da kansa zai ce yayi kaza ne don kaza wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu ban halici jinsin aljani da mutum ba sai don su bauta mini kun ga wannan shi ya faɗa haka nan abubuwa da dama zai faɗa wanda bai faɗa ba kuma malamai sukan istihadi ko su dace ko kuma ba za su dace ba amma tunda ba nassi bane ya tabbatar ba dama a ce qad'an ba wata hikimar banda wannan ina fatan fa mun gane amma dai ana iya istihadi wanda ya karanta littafin al-biqa'i biqa'i yana da littafi da ya rubuta akan wani daga cikin malaman tafsiri akan tanasubil ayati was-suwar munasabar ayoyi da surori yace maka wannan surar an sa ta a wuri kaza ne saboda munasabar kaza saboda kaza kaga wannan ba wanda ya gaya masa ba istihadi karfin fahimtar alqur'ani da karatun sa yau da kullun shi yake sa mutum ya samu wannan usman bai suna maganganu akan wannan ilimin ba za a ce ba shi da kyau ba yawa kuma yana da amfani mai yawa wajen ilmantar da kai hikimomi da wasu abubuwa da Allah madaukaki yake yi cikin abin da ya tsara ko ya halitta. Amma abin kawai da ake so shine in ba wani nasi ne ya tabbatar da wannan abin a matsayin hikima ko munasaba ko wani dalili da yasa akai kaza ba, to kar ayi jazmi. Amma dai za a iya wa'azantuwa da wannan, kuma har za a iya amfani da shi wajen faɗakar da mutane. Haka nan ko a ce aya kaza ta biyo aya kaza don hikima kaza, duk wannan zaka karanta shi, zaka same shi in kana karanta littafin tafsiri. To shi wannan ya rubuta wannan ma domin wannan manufan ne kawai. Allah madauke samu dace. Zaka duk abin da baka gane baka tuhumi hankalinka kace hankali na dan adam ni shine ya kasa ganewa. Cike. Amma Allah madauki baya yin wani abu babu hikima. Da fatan mun fahimta. Abu na uku, bayan yayi taslimi ya tuhunci hankalinsa, wal iqraru lillahi bil hikma. Al iqraru lillahi bil hikmati. Ka tabbatarwa Allah wannan hikimar, kace lalle Allah madaukaki yayi wannan abu ne don wata hikima, amma mu ba mu sani ba. Shikenan ka huta. Na farko baka yi wa Allah ƙarya kace hikima kaza bace. Na biyu Allah bai faɗa ka ƙaryata shi kace baka yadda ba. An ba biyo nan. Na biyu, na uku kuma kai baka kirkiro wata hikimar kace kaza ne bayan Allah madaukaki bai faɗa ba. Ina mata mun fahimci wannan. To dan haka ka tabbatarwa Allah wannan hikima wa fihi. Daga cikin darussan kuma da zamu fahimta a wannan kissa, i'tina'ullahi bi sha'nil mala'ika. Cewa Allah madaukaki ya damu da mala'ikunsa. Ya damu da su. Ma'ana yana ba su muhimmanci. Ba wata halitta ce da ya halicce su kawai ya watsar da su, ba ya kula da su ba. Yana damuwa da su. Yana kula da su. Dama babu wata halitta da Allah madaukaki ya halicce shi, ya halicce ta sannan ya watsar da ita. Babu. Duk wata halitta da kake tunani, da wadda ka sani da wadda baka sani ba, da wadda take bayan ƙasa da wadda take cikin ƙasa, a cikin ramin ƙasa, Allah madaukaki ya san da ita kuma yana kula da ita. Ba mai kai mata abinci ta ci sai shi. Duk abin da ta fito ta samu da saninsa. Duk kankantar kiyashin da zai fito daga raminsa ya shiga wani wuri ya ɗauko ƙwayar gero ko ƙwayar abin da zai iya ɗauka ko tururuwa, ta je ta kai wani wuri ko ta gina ɗaki ta ɓoye, duk da ilimin Allah ake wannan. Haka ballantana abin da ke cikin abin da ɗan adam mai girman jiki da sauransu shi ma yake, duk baya koyuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. To wannan abubuwa ɗin kasancewa kulawa ce daga Allah madaukaki. To haka nan mala'ikun da ya halicce su, su ma yana kula da su. Me ake meye ya nuna mana cewa yana kula da su a wannan kissar da muka karanta? Shine malamin yake cewa wa ihsanuhu bihim, da kuma kyautatawa da Allah madaukaki yake musu ta hanyar me? Bi ta'limihim ma jahilu. Ta hanyar ilmantar da su abinda suka jahilta. Idan ka jahilci abu sai aka koya maka shi, ba an damu da kai ba? Yawwa, mala'iku ba su san falalar Annabi Adamu ba lokacin da aka halicce shi, hadda za a halicce shi sai suka ce me yasa za a halicce shi? Ai zai zo ya barna, zai kaza, zai kaza, zai kaza. Su ko ga su ba sa barna, ba sa saban Allah, sai Allah madaukin su kai ni ba na san abinda ba ku sani. Kuma sai ya zo ya ilmantar, ya nuna musu abinda ba su sani ba. Shine waɗannan abubuwa da Allah ya ilmantar da Annabi Adam sunayensu gaba ɗaya, sunan komai da kake gani Allah madaukaki ya ilmantar da Annabi Adam, su kuma bai ilmantar da su ba. Da yace to ga su, ku da kuka ce kun fi shi, ku zo ku gaya min sunayen waɗannan, suka kasa faɗa. Kaga ya nuna cewa ku jahilai ne, sannan sai ya ilmantar da su abin da yake so ya ilmantar da su. Kaga ya damu da su. An fahimci wannan? Watanbihihim ala ma lam ya'lamuhu. Da kuma faɗakar da su akan abin da ba su san shi ba. Kun ga Allah madaukaki ya ilmantar da su, ya fahimtar da su. Wa fihi fadilatul ilmi. Kuma sannan akwai a cikin wannan kisar akwai falalar ilimi. Ma'ana mun fahimci cewa ilimi daraja ce, ilimi baiwa ce. Duk wanda Allah madaukaki ya bashi ilimi, to ɗaukaka ya bashi, ba kaskanci ba. An fahimci wannan? Daga nan wannan kissar zamu fahimci waɗannan abubuwan. Sai malami yake cewa min wujuhin, ta fuskoki da yawa zamu fahimci falalar ilimi a wannan kissa. Minha, daga cikin wujuhin da ya ambata, anna Allah ta'ala ta'arrafa li mala'ikatihi bi ilmihi wa hikmatihi. Allah ya sanar da mala'iku iliminsa da hikimarsa. Ma'ana ya sa mala'iku sun san shi, shine ta'arrafa li mala'ikati. ya ilmantar da mala'iku wani ilimi akan kansa, cewa shi mai ilimi ne kuma shi mai hikima ne. Wa minha, daga cikin su hikimomin ko darussan da zamu fahimta na falalar ilimi a wannan kissa, anna Allah arrafahum, cewa Allah madaukaki ya ilmantar da su wato mala'iku, fadla adama bil ilmi, falalar annabi adam ta hanyar ilimi. Ko ba sai aka yi su faɗi abu ba suka kasa faɗa, annabi adam yanzu ya faɗa, kun ga kenan ashe annabi adam ya fi su ilimi, mun fahimci wannan. Ashe falalar annabi adam akan mala'iku babban dalilin ta shine ilimin, ina fata mun gane. Sannan yace wa annahu afdalu sifatin, ita ce mafi girman sifa, mafi darajar sifa, sifa mafi falala, takunu fil abdi, da take kasancewa a bawa. Duk wani bawa da ka ganshi babu wata falala da zai samu da ta kai ilimi, haka ne ko ba haka ba? Ko akwai mai musu dan tuno dai ka gani, ko akwai musu akan wannan? Me ya abubuwan da dan adam yake damuwa da ya same su a rayuwa irin tamu? Yanzu misali yawa dukiya yana cikin abin da dan adam ya damu da shi ya same shi, musamman a hali yanzu. Sai sa har zaka ji wasu ma suna wani babban kuskure, suna cewa zamanin nan da ake ciki a Najeriya to zamani ne na kuɗi, wannan zamanin da sai dai ai mu'ujizar sa ita ce kuɗi. Wannan magana ba ta da kyau. Allah madaukaki shi ne ya san hikimar da ta sa yake abin da yake, kuma shi ke zaɓar annabi da manzo ya ɗau manzancin nan ya sa shi inda yake so. Allahu alamu haithu yaj'alu risalata. Don haka ba kai ne da a gaya ma Allah ga abin da ya dace in a zamanin nan ne ga irin abin da za a yi ba. Ai, akwai wasu sufofin da muke da su mu 'yan zamanin yanzu, ba iya magana son kuɗi ba ne. Kila wannan ɗin ce ta fi damun mutumin, shi yasa ita yake baki. Ai, da kangarewa, a cikin kangarewa dai muna cikin mutanen da suka fi wasu da yawa wanda suka gabata, al'ummomin da suka gabata kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, an aiko musu da annabawan da suka zo musu da mu'ujiza, ko ba haka ba? Mu yanzu ba a zo mana ma da mu'ujizan ba, an ba mu labarin an halakar da waɗancan saboda kaza, an halakar da waɗancan saboda kaza, to duk abin da suke yanzu muna yi, haka ne ko ba haka ba? Ko yawan zunubi da kangarewa Allah madaukaki akan abubuwa ya isa a ce wannan wani abu ne da ya zama sifa ta mu, ba iya magana son kuɗi ba? Ai, akwai inda ko akwai wasu ƙasashen da za ka samu ko da akwai magana son kuɗi to ba shi ne aulawiya, ma'ana ba shi ne yake gaba da komai ba. Don haka irin wannan magana ba mai kyau ba ce. Amma dai abin da nake so in kai gare shi shine, duk wani abu da ake fifita ɗan adam saboda shi, to ilimi gaba yake da wannan abu. Da ko kuɗin, samu wanda ya fi kowa kuɗi a duniya, ka je ka kwatanta shi da mai ilimi, to duk abin da ake so a samu na sa'adar duniya, ban ce lahira ba, duniyar kanta, me ake so a samu a duniya na sa'ada? Ai, kowa so yake samu natsuwa da kwanciyar hankali, ya ji daɗin rayuwarsa, ko? To kuɗi shi kadai yana samun maka wannan? Kuɗi shi kadai baya samun maka kwanciyar hankali da natsuwa? Zai iya samun maka abin da kake so na abin duniya, kai gidan da kake so, kai motocin da kake so, ka bayar irin yadda kake so ka bayar, ka bada kyauta. Amma a ce ya haifan maka da sa'ada, ka ji ka samu kwanciyar hankali, ba ka damuwa, ba komai ne da maka, to ba a wannan ba. Haka nan mulki, a ce mutum yana mulki, shugaba ne na ƙasa ne ko na ƙasashe da yawa in ana yi, ko kuma ƙasa guda ɗaya, ko kuma jiha ne guda ɗaya, gwamna ko makamancinsa ko ciyaman ko menene, ko sarki mai sarauta, ka tambaye shi yana da jin a zuciyarsa akwai sa'ada da kwanciyar hankalin da ake so ɗan adam ya samu, wanda kawai ya gama samun ta kwata-kwata, duk abin da yake so a duniyan nan na natsuwa da kwanciyar hankali ya same shi, a ce kuma mulkin nan shi kadai ya bashi? Kar ka ɗauko ilimi, idan mai ilimi ne dama ila an hada wasu abubuwa ne aka bashi tare da mulkin tare da ilimin da kudin da wasu abubuwa kuma daban a ce shi kadai mulkin zai haifar da wannan ba zai haifar ba don mulkin tunda ba irin na Allah bane babu kamala a cikin sa ko mulki irin na Allah shine mai kamala shine wanda baya bukatar waziri ko baya bukatar wanda zai taimaka maka da shawara Allah madaukaki baya bukatar da shawarwari mai mulkin duniya kuwa ba zai iya mulki ba in ba mutane kuma haka ba Allah ko tun kafin ya halicci mutanen shine mai mulki amma zaka mai mulkin duniya sai ya nemi shawara kai sai an kawo masa labarin abin da yake dakin da ke jikin dakin da yake bacci kuma haka bane dakin da yake kwance a ciki to ɗaya dakin da ba a ciki yake bacci ba sai an bashi labari a lokacin da yake wannan dakin da yake bacci bai san me yake ciki ba kuma haka ba da wani zai zo ya shiga ciki ba zai sani ba kun ga ashe kenan wannan kamalar nisbiyya ce relative nisbabin nan kamala ce bata zama kamila cikakkiya ta kowanne fuska ba don haka akwai abin da zai zama masa tawaya ba shi da nutsuwa ba shi da kwanciyar hankali sai ya samu masu gadin sa kamar da sayyidina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu yake faɗi na wasu bambanci tsakanin ilimi da dukiya haka nan har mulki zai iya shiga ciki daga cikin abin da yake faɗa shine ilimi shine ke gadin ka kai mai ilimi ko ba haka ba amma kuɗi kai ne kake gadin kuɗin in ka tara kuɗi ka tara kuɗi ka tara kuɗi sai ka samu masa masu gadi ko in mulki ne shi ma sai ka samu masu gadin rayuwarka da abubuwan za su gudana amma ilimi fa ilimi kai ne dan gatan a gunsa shine zai kiyaye ka cewa abu kaza kar ka aikata saboda kana da hankali kana da ilimi in kai kaza za ka samu azaba za ka samu kaza da kaza sai ka fasa kaga yayi maka amfani yayi gadin ka mun fahimci wannan wannan yana cikin maganganu na hikima da aka rawaito su daga Ibn Abi Talib akwai kuma wasu fuskokin da dama da ya ambata a takaice dai duk abin da dan adam yake so ya samu a duniya to ilimi yafi komai muhimmanci ai har mulkin baya dadi in ba ilimi zuku dawon da yafi kowa jahilci a ce shine shugabanku misali ai kaga ba dadi amma idan ya zama yana da wayewa ya san me yake zaka kawo ka biyo masa ta ne shi a wannan ba daidai bane na gane shi kaga ilimi yayi amfani to wannan shine fa'idar da mai ilimi duk abin da zaka yi haka mai kudin in ba shi da ilimi a ce ko sa hannu wani ba zai iya ba akan check kuma ga biliyoyi ba miliyan ba ya tara su a abin nan a banki yana da su a ce sa hannun da zai sai dai dangwala kaga duk wata dabara da zai kauce kar a cuce shi ba shi da ita saboda ba shi da ilimi idan aka rubuto masa abu kamfanin ka dake wuri kaza an yi kaza an yi kaza an yi kaza ko ƙarya aka ko gaskiya ba shi da hanyar da zai gane sai idan yana da dan da ya fahimci ne sai kai karanto mu kaga wannan na ƙasa ce ita kanta ko ba haka bane don haka ashe babu abin da yake ilimi sawa'un kowane ilimi yawa ilimin addini ne ilimin boko ne ka kwatanta tsakanin masu boko wanda yafi kowa ilimi a cikin sa gani sun girmama shi haka a bangaren addini wanda yafi kowa ilimi addini Allah madauki sai ya girmama shi ta wannan ilimin ba saboda wani abu to haka nan da wannan ilimin Allah subhanahu wataala ya girmama annabi Adam har ya fifita shi akan wanda ba sa zunubi mun fahimci wannan abu kun ga falalan abu waɗanda ba sa zunubi la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru amma Allah madauki ya fifita annabi Adam akan su saboda ilimin nan da ya bashi abinda malami yake so ku hango kenan haka maganar ayi ilimin nan to ayi ilimin a tashi kuma a nemi shi sannan malami sai anna Allah wa minha anna Allah daga cikin darussan har yanzu cewa Allah madaukaki amarahum bis sujudi li Adam Allah ya umarci mala'iku su yi sujada ga annabi Adam ikraman lahu dan karrama shi lima bana fadlu ilmihi ko lamma bana fadlu ilmihi yayin da falalar ilimin sa ta bayyana sai Allah madauki ce to kusunku ya ku yi masa sujada ku gaishe shi la ilaha illallah kun ga shi ilimi ya kai matukar inda wata falala ya kamata a ce ta kai ya ma wuce wa minha daga cikin wannan darussa har yanzu annal imtihana lil ghairi cewa jarrabawa ga wani ai wa wani jarrabawa idza ajizu idan wanda aka yi wa jarrabawa suka gaza suka kasa amman tuhinu bihi suka gaza amsa abinda aka jarrabe su da shi thumma arafahu sahibul fadila sannan sai wanda Allah ya fifita mai wannan falalar mai ilimin shi ya san wannan abun فهو أكمل مما عرفه ابتداء to a wannan wurin shi wanda ya sani bayan an nuna jahilcin dan uwansa an gwada wani ya kasa sannan nasa ilimin ya bayyana to yafi a ce ya san abin ibtida'i tun kafin ai wannan jarabawa mun fahimci abin kun ga annabi adam alaihi salatu wassalam falallar ilimin sa da a ce kawai cewa akai ba a gwada mala'iku ba sai aka ce me ya sunan kaza sai kawai ya fada ba tare da an gwada wadancan mala'iku an ga sun kasa ba to da iya abin da zai ji ko in farin ciki ne ko kuma mu da muke karanta mu ga girman ilimin da yake da shi to zai fi girma bayan wannan abin da ya faru cewa ga mala'iku an ce su fada sai suka kasa fada kaga ashe sai ji wannan abin da ya fada din nan falalar da ya samu to wannan ilimin to tafi kamala tafi zama tabbatacciya kuma cikakkiyar falala ina bijin kun gane abin da yake nufi kamar maganar da muka saba yi ne sau da yawa cewa tabbatar da abu idan nafiyu ya gabace shi ya fi karfi ko ba haka bane yawa misali la ilaha sai aka ce illa Allah ko yawa ta fi karfi da a ce kawai Allahu huwal ma'budu da an ce Allahu huwal ma'budu Allah shine abun bauta wannan kalmar ai gaskiya ce ko ba haka ba amma bata hana wani abun bautar ya shiga ba a ce akwai shi ba ko amma lokacin da aka ce la ilaha sai da aka gama korewar babu duk wani abun bauta da gaskiya sai aka ce illa Allah to sai ga cewa wannan abun ya fi karfi to haka nan wannan falala ta ilimin annabi adam ta fi bayyana bayan an gwada mala'iku sun kasa a lokacin da aka ce ya fada ya fi ganin falalarsa ta fi cika ko ba haka bane sabanin da a ce ba a gwada su ba aka tambaye shi kuma ya fada kawai zai ji eh ya san abu amma cewa ashe ilimin nasa ma yana da yawa har ya fi mala'iku to sai ga akwai ya fi kamala ina jin kun gane abin da malamin ke
sai
wa minha daga cikin wannan darusa a wannan ayoyi al-itibar bi hali abawai al-ins wal jin akwai wa'azi shine itibar mulura mu wa'azantu ni tintintini akan abinda yake cikin ko halin iyaye guda biyu na jinsin dan adam da jinsin aljini waye uban jinsin mutum annabi adam waye kuma uban jinsin aljini shine iblis to ku kalli darusan da muka samu a wannan kissa din tsakanin asali da hali da dabi'a na jinsin dan adam da kuma asali da hali da dabi'a na jinsin aljini jinsin dan adam ashe yana da ilimi ko yana kuma Allah madaukaki ya fifita shi jinsin aljini yana da jahilci kuma yana da kangarewa yana da kafirci yana kuma jin girman kai akan jinsin mutum duk da cewa Allah madaukaki ya fifita jinsin mutum a kansa shi yasa da Allah madaukaki ya tashi aiko da annabi bai aiko aljani ba sai aiko mutane ko ba haka ba sai zama cewa su aljanu suna biyayya ne ga annabin mutane a gun karatunsa suke daukar imanin da suke daukar wa idh sarafna ilayka nafaran min aljinni yastami'una alqur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim mundhirin ko kunga su suka zo suka ji ba sai manna suna da nasu annabin da yaje ba su labari ba kun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ji kuma a cikin su aka samu masu imani kuma wasu suka kafirci wannan jinsin su kenan kunga Allah madaukaki ya fifita jinsin a dan adam akan jinsin aljini da wannan falala din mun fahimci wannan me yasa har gashi muna da maganin abin da zaka yi maganin aljini ba abun wa yake agun dan adam kuma na juzu'i ne na ilimin da Allah madauke bamu duk kangarewar aljani da duk kafirsin sa in ka karanta alqur'ani konewa yake inda kafirin su ko ba ka bane ba sa san su ji qur'ani to za su kone to kaga wannan falala ce da Allah madauke ba dan adam ta hanyar mai kuma ta hanyar ilimin ne to shine abin da malami yake so mu gano cewa falalar da take da kuma hali da ke cikin jinsin asalin jinsin dan adam da jinsin mutum wa bayani fadli adam da kuma bayanin falalar annabi adam alaihi salatu wassalam wa isbadullahi alaihi, da kuma baiwar da Allah madaukaki ya masa. Al isbalu ana nufin ai maka falala, yau ai maka baiwar falala. Wa adawatu iblis lahu, da kuma adawar da iblis yake da ita ga annabi Adam ta bayyana kuruku, ko har alƙawari bai cewa lalle sai ya batar da annabi Adam, tunda dai kai haka haka yayi wa Allah, tunda dai haka kai mun, to ni kuma na dau alƙawarin lalle sai na batar da su, zan zo musu ta daman su, ta agun su, ta gaba, ta baya, bai ce ta sama ba. Inji Ibn Kathir shi dan Allah madauki bai bashi ya ce ta fasa sama ba, saboda hikimar Allah madaukaki, saboda ba zai raba, zai sa hailula tsakaninsa da wahayi da rahama ta Allah subhanahu wataala da sauka, amma kuma zai kokarin duk da zai ya shiga cikin jikin mutum, ya shiga zuciyarsa, ya gano me kake so, ya kauda kai, kada kai abu kaza din da kake tunani, kana kwance kana bacci ka miƙe za ka yi sallar dare, ka kusanci Ubangiji shi ka bari, akwai daren yana da tsawo da saura tukun, sai ka ci gaba da bacci, ya hana ka kusantar Ubangiji, duk abin da ka tashi za ka yi alheri za ka yi wa ɗan uwan ka, sai ci kada Allah ka bari, kila ma wani zai zo ya bashi, ba sai ka bashi ba, shikenan kuma sai ka ji ba komai, bari ka mai da abinka ka aje a jiya. Duk irin waɗannan shaidan ne ke shiga zuciyar mutum, sai ya raya maka irin waɗannan abubuwa, duk wani ɓata, duk abin da za ka yi na rashin kirki, a ɓoye kake, ka ɓoye za ka yi laifi, za ka yi sata, za a yi zina, sai ka ji duk yana raya maka ai ba komai, dama ai baka taɓa yi ba. Wannan ne na farko, kai kuma shikenan ka ce Allah ka tuba shikenan. Ba mai kawo maka wannan abin ba a zuciya, duk tunanin da kake na lokacin za ka yi saɓo, to ba wani bane shaidan ne yake laɓaɓowa ya sa maka wannan abu, to shine aikin Iblis. Allah tsare mu daga sharrin Iblis. Yau sannan yake cewa wa adawati iblis lahu ila ghairi dhalika min al-ibari, da kuma dai wasu ibar din, abubuwan lura da wa'azi da fahimta da darussa da zamu iya dauka daga waɗannan ayoyi. To sannan Allah madauke shi wa qulna ya adamu uskun anta wa zawjuka al-jannata, malami sai lamma khalaqa Allahu adama, yayin da Allah madaukaki ya halicci annabi Adam, wa faddalahu kuma ya fifita shi, atamma ni'matahu alayhi, to sai cika ni'imarsa a kansa, bi an khalaqa minhu zawjatan, cikon ni'ima ga jinsin dan Adam, tunda Allah madaukaki ya gina shi da wata sura, da ya tashi gina shi sai gina shi da surar da ba za ta iya wadatuwa da kanta ba in aka batta ita kadai, mun fahimta? Allah madaukaki ya gina annabi Adam farkon halittar dan Adam, yayi masa kai da yadda dai muka ga kanmu nan haka, yayi masa kunnuwa biyu da hanci da kofa biyu, idanu guda biyu, baki, hakware, sauransu, kowanne kuma da aikin da zai yi, ya gina hannaye guda biyu da yatsu da za su iya maski, aka raba babban yatsan da sauran dan yi saukin kama abu da damke shi a cycling dinsa, inda a miƙe aka suke gaba daya, za ka zaka sha wahala wajen damke wani abu, duk abubuwan idan baka gwada ba baka san hikimar da take cikin su ba. Haka nan kafafu, ka duba ka ga yadda Allah madauki ya sa su suma su maka saukin tafiya, ka ga akwai dabbar da ba za ta iya tafiya a wani wuri ba, amma sai ga dan Adam ya zo ya yi tafiya a guri, akwai kuma ka ga karfin iska da yadda Allah madauki ba kafafun dan Adam balance, in yana tsaye iska ta taso ta dauke kan gini rufi ko baka ba ta kwashe shi, amma dan Adam yana tafiya da kafarsa, kafin ka ga abin da zai dauke shi daga kafan nan gaba ɗaya an cilla shi wani wuri, yana da wahala, amma duk wani abu da mashi a dauke bishiya a dauke reshi a menene, to dole hikima ce ta Allah. Sannan to sai kuma ya gina dan Adam har yanzu ya sa masa wani abu a gabansa da yake bukatar, lalle ba zai iya zauna ba, zaunawa shi kadai ba, sai ya bukaci mace, an fahimci wannan? Ita ma kuma to a lokacin nan da Allah madauki ya dan Adam da wannan, sai ya ga bari ya cika masa ni'imarsa, shine halittar masa mace, shine abin da malami ke so ya faɗa, sai yake cewa bi an khalaqa minhu zawjatan, sai ya halitta masa mace don me, liyaskuna ilaiha, dan ya nutsu zuwa gare ta, ya samu kwanciyar hankali, ya samu nutsuwa da wannan abin da zai yi tare da ita, ita ta samu shi ya samu, wa yasta'nisu biha, kuma sannan ya samu dai nutsuwa, nutsuwa isti'nasi da sukuni duk ma'anarsu ɗaya ne, yawwa, ya samu kwanciyar hankali, ya samu inda zai koma a tattale shi, a rairaye shi, a kuma masa abin da zai kwantar masa da hankali, to a wannan wurin shine wa amarahuma bi sukuni aljanna, sai kuma ya umarce su su biyu din su je su zauna a cikin aljanna. Ina fata mun fahimta. yawa to ita ma matar kunga sai mata da irin nata shakalin da dole ne ita ma ta bukati a namiji din wannan duk yana daga cikin hikimar Allah subhanahu wataala kuma ya san cewa zai zo ya sa mana shari'a akan yadda zamu rayu din irin wannan rayuwa ba haka kawai da azama kaman dabbobi ayi mazdakiya ba kun ji mazdakiya mun faɗa nan ko mun faɗa ba mal'oni ya ce a'a suwa yi mazdakiya a wace munasaba muka faɗa sai nake in ga muna ganewa ko ba mu gane yau to wa zai tuna mana me mazdakiya an faɗa amma ba wanda ya ɗan yi na ta'aliki ya tuno abu ko in ya koma gida da daddare sai ya fa an faɗi kaza bari ya ɗan zayyana babu wanda zai tuno malam kai za ka faɗa na yawwa wanda ya zo da farkon mutumin da ya zo da rayuwar ana ce masa mani ko mazdakiya nisba zuwa ga fikirar farkon wanda ya zo da cewa al'amwalu wal hurumu musha'a ma'ana da dukiya da mata gabaɗaya na kowa da kowa ne ba wani wanda ya mallaka an fahimci wannan gonan ka'ida ce ba daidai take ba Allah maɗaukaki bai halice mu don wannan ba tunda ya sa mana ƙauna ya sa mana soyayya ya sa mana kishi ya sa mana shuhi mun san shuhi ko me shuhi san alheri tare da kin ba da shi ko ba haka ba yawwa to Allah maɗauki ya san mu da haka to ya san za mu samu kishi to idan ya zama cewa an bar mata kawai kowa ya je ya ɗauki wanda ya ga dama ya abin da ya ga dama da ita to ba za a zauna lafiya ba kashe-kashe za a yi ta yi to sai Allah maɗauki ya sa mana doka alaƙan nan da za a yi tsakanin namiji da mace to tana da tsari ba za a yi ba sai an yi aure auren nan kuma yarjejeniya ce na yadda zan yi kaza na yadda zan yi kaza kin yadda zaki kaza kin yadda zaki kaza iyaye suka yadda akwai kuma abin da zaka dauko daga aljihunka ka bayar akai ittifaqi al'ada tsari kuma addini Allah maɗaukaki ya tabbatar mana wannan tsari ina fata mun fahimci wannan to ashe kenan akwai wata hikima da Allah maɗaukaki ya gina waɗannan halittu guda biyu kowanne ɗaya daga cikin su yana buƙatar dan uwa abinda malami yake so mu fahimta kenan da yayi wannan ya umarce su su koma gidan aljanna su cigaba da zama a can za su rayu su ci daɗi su sadu da juna su yi abin da za su da annabi Adam da Hawwa wal aklu minha ragadan yace su ci abin da za su ci a cikin aljanna din nan a wasi'an hani'an abin da ake nufi da ragadan ka ci cikin yalwa da kwanciyar hankali duk abin da aka ce maka ragadan kar ka ce ragadada yawa ana nufin za ka ci cikin yalwar da baka tsoron karewa kuma baka tsoron wani ya zo ya taya kai ya ce shi ma tare za ku ci sannan baka tsoron zai zo ya ce nasa ne ya kwace mun fahimci abin kun ga dai matukar kwanciyar hankali kenan a cikin natsuwa kake ci naka ne ba wanda zai zo ya kwace maka ka tuno abincin da matarka za ta yi maka in an jima ka zo shan ruwa a zo aje maka a gaban ka lokacin da ba wani naka ne kai kadai za ka ci kaga akwai ragadan a gurin akwai hani'an da kwanciyar hankali kuma da yalwarsa duk da dai gwargwadon ikon ka ne kai abin da ka samu ka kawo da shi akai to wani misali ne dai don mu fahimta sannan sai yake cewa haythu shi'tum duk inda kuka so ai min ayyi asnafi thimari wal fawakih na kowanne irin nau'i da dangi na wato kayan itace da kuma kayan marmari da suke cikin aljanna duk ku je ku ci abin da kuke so babu ka'idar cewa in ka zo ka tsinkar wannan a ce a'a wannan guda ɗaya kawai aka ce ka zinta a babu wanda ya ce wannan in nawa zai iya shiga cikin ka je ka ci abinda Allah maɗauki ba su dama kenan su je su ji daɗin su su biyun nan nan ana zancen fa abinda ya faru ne a farko muna fahimta ko yawwa nan a cikin aljanna ake zance farkon halittar annabi Adam da shi da Hawwa ita su je su shiga aljanna nan malam kuma bai kawo mana hadisai da suke bayani akan yadda aka halicci Hawwa ba cewa Allah maɗauki ya balli kilijin ga abin nan kashin kilji wannan rib kashin kiljin nan na bangaren hagu daga jiki kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata mana daga jiki ne aka halici annabi aka halici Hawwa wannan ya zo a hadisi ko da malam bai ga mana abin da ya faru kenan bayan an gina ta zama mata ya kalle ta ta bashi sha'awa tunda ma da sha'awar da menene komai Allah ne ke kimsawa dan adam da ya halice shi sai sa masa sha'awar ta ita ma cimsa mata sha'awar sa ciki ne ce to ku tafi aje aljanna ku je ga kayan marmari ne duk abin da kuke so ku ci sai dai wani abu guda daya shine sai ce wa qala Allahu lahu kage wannan ya kawo ta aya ne shi malamin daga suratu ta a lokacin Allah madauke shi masa inna laka alla taju'a fiha wa la ta'ra cewa lalle da kai da matarka ku je ku zauna kuma kuna da haƙin ku je ku zauna a ciki kar ku ji yunwa ma'ana ku ci duk abin da kuka ga ya ba ku sha'awa kuma sannan wala ta'ara banda tsiraici ma'ana ba za ku tsiraita ba shine wala ta'ara wa annaka la tadma'u fiha kuma cewa kai ba za ka ji kishirwa a ciki ba wala tadha kuma hararatu shams ba za ta dame ka ba zafin rana ba zai zo ya cince ka ya kawo maka wata cuta ba kun ga ashe kenan a gidan aljanna babu zafin rana hakanan kuma babu zamharira abin wato tsananin zafi da zai cutar da kai sama mura da sauransu haka yanayin yake ba mai zafi ba ba mai sanyi ba kun da taba zuwa Indonesia ko Malaysia cikin wadanda suka je suna haka irin wannan wurin yake ba wai an ce aljanna ba wannan a duniyance haka wurin su yake ba yawan zafi babu kuma tsananin sanyi kowane lokaci daidai wa daida lamarin su yake to aljanna yafi haka ruwan da za a yi mai dame ka babu zancen caɓi babu komai ba wata damuwa duk abin da zai bata maka rai babu shi to Allah madauki sai tura annabi Adam da Hawwa yace su shiga ciki sai wala taqraba hadhihi shajara sai aka ware wata bishiya guda daya malamai suke tattaunawa da kuma ruwaya iri wasu daga Isra'iliyat wacce bishiya ce wannan yace kaza ce wannan yace kaza ce wannan yace kaza ce malam ba ruwan sa bai kawo muku ba kawai wata bishiya ce yau sai nau'un min anwa'i shajaril jannati wani nau'i ne guda ɗaya daga cikin nau'o'in a bishiyoyin aljanna Allahu a'lamu biha Allah ne yafi sanin wacce ce kikkenan kafu da ka huta yau wa innama nahahuma anha Allah madaukaki ya hana su ne daga cin wannan bishiya ko idan itacen wannan bishiya imtihanan wa ibtila dan jarrabawa ya jarraba ya gani za su yi hakuri ko ko ba za su yi hakuri ba ina fata muna ganewa fa ku abinda za ku kara kwatanta ku fahimci abin irin baiwar da Allah madaukaki ya yi wa dan adam nau'i da ke cikin kayan da aka na kayan dadin da ke cikin aljanna Allah din shine kawai ya san yawan su yawa da kuma adadin su da kuma abin da ya shafi ba adadin nau'in dadin shi kansa amma duk da haka da aka ware wata guda daya aka ce ita ce kawai ba za ku ci ba bari ku ji aikin da shedan zai yi sai ya zo ya kawata musu ya zama cewa sun fi sha'awar ita wannan da aka hana din ita kawai za su ci to shine abinda Allah madauki zai ba mu labari yace wala taqrabu hadhihi shajara wa innama nahahuma anha imtihanan wa ibtila'an aw li hikmatin ghayri ma'lumatin lana ko kuma dan wata hikima da mu ba mu santa ba fatakuna min adh-dhalimin yace in kuka ci wannan kada ku ci wannan bishiyar domin kada ku zama cikin adh-dhalimin ma'ana kenan in kuka ci za ku zama cikin adh-dhalimin mun gane yawa dalla ala annahu wannan fadin da yake cewa ko akwai sabani yau haka yake abun ku sai wannan fadin da yace fatakuna min adh-dhalimin dalla ala anna an-nahya lit-tahrib da yace fatakuna min adh-dhalimin innan in kuka ci za ku zama daga cikin adh-dhalimai ko kuma kada ku ci dan kar ku zama cikin adh-dhalimai ya nuna mana cewa ashe wannan hanin na haramci ne me yake nufi a nan je ba mu yi maganar usulul fiqh ba sai akwai hanyoyin da ake gane abu kaza rukuni ne abu kaza farilla ne wajibi sunna ne mustahabbi ta hanyar kallon nassin da yadda aka faɗi maganar ka gane cewa wannan abu kaza halal ne ko haram kuma irin haramci ko irin halaccin kaza ne haka nan ka gane cewa wannan haramun ne hanin da aka yi wani hanin malamai za su ce wannan hani ne wanda yake nufin tahrimi ma'ana haramci ne in ka aikata za ka samu zunubi wani kuma hanin sai a wannan hani ne da yake nufin kawai karaha ma'ana makruhi ne irin makruhi ne istilahin malamai daga baya dan lafazin makruhi ko da a Qur'ani in yazo da kuma maganar da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma maganar magabata malamai suna cewa in yazo ana nufin haramun ne makaruhi abinda Allah yake ki da abinda Allah yake ki ku ba su amma istilahin malamai daga baya al-tafan usulul fiqh sun bambance tsakanin abin da ke haramu da kuma makaruhi suna nufin abin da yake babu zunubi akan aikata shi yawa an yi hani akan aikata amma kuma babu zunubi in ka aikata din shine ake cewa makaruhi ko to an fahimci cewa wannan hanin da aka ce kada ku ci wannan yar dan itacen ita wannan bishiyar muayyana da aka ambata an fahimci cewa hanin na haramci saboda me saboda ya ce fatakuna min az-zalimin yawa dan kar ku zama daga cikin az-zalimin li'annahu rattaba alayhi adh-dhulma domin ya jeranta ya dora ya gina maganar zalunci akan sa duk abin da aka ce in kai zaka zama azzalimi to azzalimi ko bai taba zama abin da yake zalunci bai taba zama abin da yake makaruhi ba makaruhi ma'ana abin da yake babu zunubi akai ba zalunci haramun ne abin da ma yake so mu fahimta sai ce falam yazal aduwuhuma yuwaswisu lahuma kai shi abokin gaban nan nasu wane iblis bai gushe ba ya ne musu waswasi ne ake nufi da waswasi wahayin shaidan ke yawa menene wahayi dama wahayi in ba na annabawa ba kai kamar ka ce ilhami a sa maka ilhamar abu a fahimtar da kai abu ai kaga ba sauti kake ji ba ko Allah ne zai shiryar da kai ka fahimci abu daidai ne ka je ka aikata shine ya shiryar da kai ya sa maka ilhamar ka je ka yawa to irin wannan daga shedan shine ake ce ma waswasi shine zai zo ta aiki ce kai kaza mun je kai kaza aikata kaza ai ba komai ai ba kai ka fara ba in kai din ma kuma ai Allah gafurur rahim ne zai gafarta maka da Allah ka ji kai ka daina tsoro sai ta zuwa maka da irin wannan ba wai zaka ji sautin ba amma shi zai zo ya ta kera maka ya kuma zayyana maka waɗannan abubuwa din to shine mallan yake cewa falam yazal aduwuhuma yuwaswisu lahuma wa yuzayyinu lahuma tanawula ma nuhiya anhu yana kawata musu su ci abinda aka hana su din tanawul anan akil ake nufi yawa cewa su ci abinda aka hana su hatta azallahuma har ya gotar da su ya karkatar da su ya nesanta su daga hanya ai hamalahuma ala zalali mana ya dauke su suka aikata abinda zai karkatar da su suka goce ka goce daga abu shine an za a ce zalla mutum ya karkace ya mana inda ya kamata ya taka sai tuntube ko kuma a ce santsi ya kwashe shi yawa shine har ya kwashe su bitazyinihi da irin kawata musu abubuwan da yake so ya kawata musu wato ya kawata musu cewa su je su ci wannan bishiyar man ai ba komai bishiya ce fa da Allah da irin yadda sauran ma suke ita ma haka take ba komai kawai ku je ku ci wa qasamahuma wannan a suratul araf kenan ba a wannan sura ba wa qasamahuma kuma yayi musu rantsuwa billahi yace kai wallahi na rantsai muku da Allah kaji da ma ba sai iblis din wannan aiki ci na rantsai muku da Allah inni lakuma la minan nasihin wallahi nasiha kawai nake muku ba komai abin nake ai son ku nake shi yasa nake muku nasiha faghtarra bihi sai suka rudu suka rudu da abin da ya faɗa musu wa ata'ahu kuma suka yi masa da'a suka yi masa biyayya fa akhrajahuma mimma kana fihi sai ya fitar da su daga abin da suka kasance a cikin sa na jin dadi ku duba wanda Allah madaukaki ya masa ni'imomi ni'imar komai gashi nan abin da kake so kuma wannan abun har ma aka baka alƙawari aka ce Allah taju'a fiha wala ta'ra ba zancen yunwa ba zancen rashin tufa sannan kuma babu wa Allah tadma'a fiha wala tabha babu kishi kuma sannan babu ma zafin rana da zai dame ka wannan malamai suna cewa alama ce ta cewa duk wani nau'i na rashin daɗi ma babu shi ta bangaren abinci ta bangaren sutura ta bangaren yanayi ko kun ga maganar ju da zama sun kunshi maganar abinda za a ci ko a sha to ba za ka rasa ba maganar kuma Allah ta'ala ta yi mana magana akan sutura suturan nan kuma sawa'un hissiya ko ma'anawiyya yawa sutura ta jiki ba za a ga tsare shinka ba sannan sutura daga Allah madaukaki rahamarsa da kare ka daga aikata abubuwa miyagu wanda za su sa ka yi sabo da an zauna aljanna ba zancen sabon Allah ma ba komai ko jin daɗi za a yi duk wannan yana ga cikin sirrin abin da ke cikin maganar Allah ta'ala din nan yawa sannan kuma sannan zaulata ba babu wata damuwa kuma da za ta same ka ta yanayin halin da kake ciki a ce zafin rana ne ko tsananin zafi babin sanyi ko kuma a ce yanayin bai maka ba ko a ce akwai ya gajimare ya dame ka da makamantan wannan duk abin da zai dame ka babu shi to wanda aka yi masa wannan ni'ima sai aka ce amma banda wani abu guda ɗaya tal da ko ba shi zaka iya hakuri ko baka ba to amma sai shi dan yi masa wasuwasi yi masa wasuwasi har sai da ya zuga su suka zo suka ci wannan din da aka hana su kuma suka aikata abin da aka ce kar su aikata har ya zama sababin Allah madauke fidda su daga aljanna shi to ku fita ku sauka cikin ku duba yadda dan adam Allah madaukaki ya masa ni'ima bai bi wannan ni'imar ba Allah madaukaki ya turo shaydan ya masa waswasi shikenan aka koro shi daga aljanna aka fito sauka shikenan zai ka sha wahala a duniya abincin sai ka noma sai ka sha wahala sai ka gani ka yi wani aiki kai masa kaskanci ya biya ka lada ko ba haka bane din yana shi wannan ma'anonin ka zo ka zauna a rayuwar duniya rana kuma ta dame ka ga zafi ai damina ka shiga ba ka da rufi mai kyau ruwa ya bata maka gida duk dai irin waɗannan abubuwa na wahalhalu saboda ba a hakuri a cikin aljanna ba nan in ana wannan maganar ana magana ne akan jinsin dan adam kar ka ce annabi adam ma'ana ka ya zama cewa ka dangana masa na ƙasa duk da dai cewa a kansa ne asalin abu ya uku shi yasa a cikin suratu ta har ya ambata shi da lafazin asa sifa asa adamu rabbahu faghawa sai adamu annabi sai adamu ya saba ma ubanginsa yayi abinda sabanin abinda aka umarce shi da shi kuma ya karkace shikenan ya zama sababin fitowarsa daga wato aljanna Allah ya samu dacewa wa sannan sai sifa akhrajahuma mimma kana fihi minan na'imi war ragad Allah madaukaki ya fidda su ko shedan yayi musu waswasin da yayi musu sababin fidda su daga wato abinda suka sanse suna cikin sa na ni'ima da kuma yalwata da yalwa wa uhbitu ila dari ta'abi wan nasabi wal mujahadati aka jeho su aka koro su suka dawo duniyar wahala da daddai ma'anarsu daya da at-ta'ab da an-nasab wahalhalu wal mujahada da kuma kokarin da sai ka je kai wani abu da kanka kamar yadda nake ambata cewa ko aikin abin da zaka ci din maimakon kawai ka sa hannu ka yaga ka ci sai ka je kai aiki har ma sai ya kallo wannan ma'anar da nake faɗa da su a ce kafin ka ci abincin har sai ka je kai wani aiki yi wani aikin nan ya biya ka ba kaskanci bane a gare ka kaga duk wannan yana cikin abin da muka samu na wahala sakamakon wancan abin da ya faru da a aljanna ne fa ba zancen kai aiki a biya ka albashi ko kai kwadago komai kake bukata kowa yana da shi duk abin da kake so a duniyar nan da abin da zaka ci da gidan da matar da komai yana can aljanna to muna cikin aljannan aka kasa hakuri shine muka samu wannan sakamako duk kuma akwai hikima a cikin yana yawa akwai hikima za a gane mai hakuri a nan din za a gane mara hakuri za a gane mai da'a a gane mai sako a bai wancan ladansa a bai wancan sakamakonsa Allah ya samu dace da aikin kirki sannan sai ce ba'dukum li ba'din adubu sashin ku yana gaba da sashin ai adam wa zurriyatuhu a'da'u li iblis tunda a lokacin da aka koro su din aka sauko da su daga aljanna suka dawo duniya ba iya annabi adam bane har da iblis ne shi da ya zuga sun shi ma bai zauna cikin aljanna sai to duk ku sauko ku kama hanya ku tafi shikenan kuma kullun suna tare da juna shi sai suka zama abokan gaba abokan gaba dan adam abokin gaban iblis iblis da shi da ƴaƴansa shedan shedan in ka ji an ce shedan ana iya amfani da shi yana nufin iblis in an ce ash-shaytan aka ce shaytanun kuma ana nufin ɗaya daga cikin ƴaƴan iblis shedanu aljanu ke mun gane wannan yawa kamar yadda adam shine uban bani adam kuma sune ƴaƴan annabi adam nan yake cewa ba'dukum li ba'din ay adam dhurriyatu wa ada'u li iblis wa dhurriyatihi da annabi adam da dhurriyyas abokan gaba ne ga iblis da nasa dhurriyya wa min al ma'lum anna al aduwa yajiddu wa yajtahid domin abin sanannen abu ne cewa shi abokin gaba zai yi kokari ya kuma dage ya dage shi ne yujid wa yajtahid kuma yi kokari fi darari aduwihi akan ya cutar da abokin gabansa wa isal sharri ilayhi ya kuma isar da sharri zuwa gare shi bi kulli tariqi ta kowace hanya inda aka ce ga wannan abokin gaban wannan ne yana samun wata dama da zai cutar da shi ya bari ta tsallake ashe ya tsalle ya zuba ruwa a ƙasa kamar yadda ake cewa ko ya sha in ya ga wata fursa ga wata dama yau zai rama abin da wani ya masa haka ɗabi'ar abokin gaba da abokin gaba take to haka nan abinda yake tsakanin annabi adam da ƴaƴansa zurriyarsa da kuma iblis shi ma da nasa zurriyar وحرمانه الخير لكم أنا شأله لي بكل طريق سيها أنا شأله لي تقوت حني سام. ففي ضمن هذا هو كنت بقولي أبو تينجا من ذاتي جاوني الهيري ده الله جيك كي واني تيجي كي مثلا إني أنا ده دامر باوي تهنن سماما إن أمبي واني كي مثلا يبيه كبي زي سبودة أنا نينجا با تو تشيني أبن ده مال مكيس مصورا أنت إيش. ففي ضمن هذا أسكن وانا تحذير بني آدم من الشيطان أقوي صورة تدت أن آدم دق الشيطان كده مرودو ده الشيطان كما قال الله تعالى كما يدعى الله مدوكي كسوا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه ني عدو للي شيطان أبوكين غاباني قليوه وايبا موانا لباني الله الله ياسن زوت يرمو ياسن مي شيطان ياسن وايشي ياسن مي أكال شيشتش ياسن حسدس ياسن مغنتس سيبا ملاباري سيوا فأبوكين غاباني أكوي بكاتن أشي أسامون تن أدم ko akwai yuwar a ce a samu dan adam yana kokwantan wannan magana cewa iblis abokin gaban sa ne dan me zamu saki jiki da abokin gaban ya raya mana karmi alheri kuma mu yi masa da'a ya hana mu aikata alheri kuma mu je mu yi masa da'a kar mu aikata ya umarce mu aikata sharri mu aikata kaga ashe kamar ba mu yadda ko ba mu gama fahimta cewa fa abokin gaban mu bane abin da yake so mu hango kenan Allah madaukaki ne ba mu umarni ya bayan ya bamu labari cewa lalle shedan abokin gaban mu ne to kuma lalle sai bamu umarni to mu rike shi abokin gaba fatakhizuhu aduwa me yace kuma innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir kawai yana kiran rundunarsa ne rundunarsa a cikin kuwa a cikin mutane sai iblis yana da rinduna wanda suka yi masa da'a ko dan su zama me dan su zama ashabis sa'ir daga cikin ɗan wuta sannan a wata ayar shi afa tattakhizunahu wa dhurriyyatahu awliya shin kwa rike shi da shi da dhurriyarsa ku rike su a matsayin awliya mataimaka abokan taimakawa juna abokan soyayya min duni ko ban bayan Allah wa hum lakum adun alhali ku su abokan gaba ne gare ku bi'sa lizzalimin badala tir da wannan a matsayin wato musaye ga azzalimai ma'ana mutumin da ya musanya alherin da Allah ya bashi yayi dan a ga Allah ya riki mu'minai ya bi kuma dokokin manzanni da suka zo da shi sai ya bari ya kama shedan iblis to kaman ya musanya abinda Allah ya bashi baya so to wannan musayan da yayi tir da shi kuma wannan wanda wannan aikin azzalimi ne mun fahimci wannan to azzalimai sun musanya abu wanda yake tir da shi thumma zakara muntaha al-ihbat ila al-ard sanan Allah bai ke fadi karshen ko matukar ihbati saukowar da aka ce su yi zuwa ƙasa fa qala sai yace walakum fil ardi mustaqarr a ƙasa kuna da matabbata a nan duniya ai maskanun wa qarar kuna da wurin zama da kuma matabbata wa mata'un ilahin kuma kuna da wato wani jin dadi zuwa wani lokaci la ilaha illallah kun ga ba a ce jin dadin aljanna an faɗi yana da lokaci ba faɗa ba amma wannan jin dadin ma'ana in an same shi ga shi kuma kunga sai Allah madauke sanya shi ba ga kowa da kowa ba sai ya samu ba kowa ne ma ke samun jin dadin ba da aka koro mu duniya da muna lahira a aljanna da kowa na shin jin dadi amma da muka yi wannan abu aka dawo da mu duniya to ga mun wani na jin dadin wani baya ji to shi mai jin dadin sai aka gaya masa shi ma zuwa wani lokaci duk da dai kowa dai akwai irin abin da yake jin dadi ko mai kaci daga arzikin Allah kaci to shi ma jin dadin ne ina fata mun fahimta yau sai ki cewa wa mata'un ilahin da kuma jin dadi zuwa wani lokaci shine inqida'u ajal inqida'i ajalikum yankewar ajalinku thumma tantaqiluna minha sannan za ku shiru za ku tashi daga wannan duniya din liddaril lati khuliqtum laha zuwa ga gidan da aka halicce ku domin sa shine ko aljanna ko wuta wa khuliqat lakum kuma aka halicce su ko su gidajen aljannan kenan ko wuta lakum domin ku ففيها تو اولن daga cikin darasin da zamu samu annan muddatu hadhihi alhaya muaqqata arida ce daga wannan maganar da Allah madauke fada wa mata'un ilahin ya nuna mana lalle wannan rayuwar ta duniya muaqqati ne me ma'ana muaqqati abinda aka sa mu iyakar lokaci yau yana da geji temporary akwai lokacin da zai kare ko ga daidai kun shine mutun ya mutu ko kuma gaba daya tashin kiyama yake amma dai duniyar za ta kare sannan kuma arida gittawa ne abu ne kawai da ya dan gitta maka asalin gidan da zaka koma shine aljanna din nan dama wancan laifin da aka yi shine ya kawo mu nan a jarrabe mu a ga waye ne kirki ma a zazzage ta kun a girgiza sai kuma a daga sai a ga wane ne mutumin kirki amma asalin gidan namu dama da zamu zauna can din ne to tunda muka yi laifi halin ya zama haka sai a ce to ku zo a gwada ku mai kirki in aka koma kuma ba zai shiga wancan gidan ba wanda kuka baro mun gane sai a bude masa wani gidan daban kuma ai masa azaba marar kiki kai marar kirki mai kirki kuwa sai koma wancan gidan na aljanna wanda dama daga nan yake ina fata mun fahimci abu kamar haka ne abu darasi
Allah ya samu dace da komawa inda aka fito din ina ne wurin sai ki safa fiha anna muddatul hayati muaqqatatun aridatun kamar da Abdullah ibn Umar yake fada hadisin sa da yake fada cewa kun fi duniya ka annaka gharibun ko ka zama a duniya kamar kai bako ne yau kar ya zama cewa ka saki jiki da wannan duniyar wannan ababin zuhudu kenan to ina a hakikanin ba mu ma'anar labarin ya Allah ya madaukaki ya tsara abu to shi ma haka ne yau kar ka dauki cewa duniyar nan wani wuri ne mai dadewa duba hatta kin da lissafin Allah subhanahu wataala a wannan yan kwanaki fa da muke zaune duk yan kwanaki ne kada alisafin Allah ko ba haka ba sai dan har ku duba fa daga rabban mu da annabi Isa alaihi salatu wassalam har yanzu lissafin shekara nawa ake 2000 ne kawai da shekara 10 rabban mu da namu manzon sallallahu alaihi wasallama 1000 ne da 400 da wani abu haka ne ko haka shi shekarun in ka kalle su kuma ana lissafi a wurin Allah subhanahu wataala kowace shekara 1000 ta mu ita ce shekara 1 kaga a shi kwana nawa muka zo yi kenan a wannan duniyar kwanakin ba su da yawa da aka yi wancan abin da aka yi a aljanna Allah ya so ya jarrabe mu ya koro mu kamar ɗan sati ɗaya ne ku je a jarraba ku misali ku a ga waye mutumin kirki to kuma sai ku dawo sai mu ga wanda ya saba kuma sai a sa shi can mutumin kirki ya shiga inda ya fito ɗan kwanakin ba yawa ne da su ba don haka ka karanci duniyar da irin wannan tunanin sai ka ga cewa baka ɗauke ta da wani abu kuma insha Allah sai ta zo maka da sauƙi sannan sai yake cewa laysat maskanan haqiqiyan wato ita wannan duniya ba matabbata bace ba wurin zama ne na hakika ba yawa kaman sarab ne awal wal niya ne kawai kana hango wuri ne kaman ruwa ashe ba ruwan bane kana tsammanin za a tabbata kana ta hankoran ka tara ina ke ina yi ina kudi ina kudi ina kudi ina kudi ina mulki ina mulki a kashe wane a kashe wance dan ai kudi ko dan ai mulki idan ka tuno waɗannan abubuwan zaka bata lokacin ka akan wannan zaka ce Allah malaka ya rubuta in zaka yi duk duniya da za su taru akan ba zaka yi haka ne ko ba haka ba hadisin ibnu abbas karbu manta shi da duniya za su hadu akan za su amfane ka da wani abu idan Allah bai rubuta zai zaka samu wannan abun ba duk yadda aka taru ba demokradiya ba komai ake yi a ce ka cancanta to ba zaka yi ba idan har Allah malakaki bai rubuta ba kai idan kuma ya rubuta zaka duk irin yan adawar da za su hadu zaka yi wane ne a kore a ture shi a cire shi kar a yarda da shi sai kai in Allah ya madaki ya rubuta haka abin yake da kaga kenan ashe mutum kada ya bari menene zai kai shi har ya ce ya sa wani ya rasa rayuwarsa saboda shi yana son shi ya ji dadi ya yi mulki ya yi kudi